jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule ya dauke da shirin.
Amin. Amin zuma amin Allah. Amin. Amin zuma amin ya Allah.
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu kawo muku ƙarashin tattaunawa da Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa na Jos, jihar Plateau a Najeriya, inda ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji bayanan dalilai da dama da ka iya jefa masu aikata fyaɗe yin wannan ta'asa. Sannan za mu ajiye wannan batu da bayyana muku matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka wajen yaƙi da wannan annoba ta fyaɗe. Yanzu ga Dr. Anna Gang, inda za ta yi mana bayanin matakan da al'umma ya kamata su ɗauka domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe.
So, yadda ba zan gaji da cewa mutane gaskiya a yi gudun shaye-shaye. Mutane ya kamata a yi gudun shaye-shaye ko na mace ko na miji. A yi kokari kuma muna wayar da yaranmu, mu iyaye. Muna duba mene yaranmu suke yi, mene yaranmu suke karanta, mene yaranmu suke kallo. Especially kwanan nan da yanzu kin ga internet, ana bar ma yara anyhow. Musamman yanzu ma da ake wannan zamanin coronavirus din, ba ana tura makaranta, kayan aikin makaranta a internet wane ne, muna ba wa yara waya. To ya kamata mu duba mene suke dubawa. Da yake nan, na biyu ya kamata kuma iyaye mu dinga koyar ma mazanmu, yaranmu maza da mata, cewa kowa fa mu girmama junanmu. Kowa ya gane cewa jikin wani ko na miji ne ko na mace ne abu ne mai muhimmanci ga mutumin. Bai dace a ce in je in yi amfani da jikin wani ba tare da sanin shi, ba tare da yardan shi ba. To ya kamata mu koya ma yaranmu girmama jikunan junanmu. Sa'annan kuma mu daina ba da hujja. Yadda na faɗa ɗazu, ba hujja, ba hujjan fyaɗe. Ko da mata ta cire kaya nake tana tafiya akan hanya, kai namiji sai kai kokari ka kame jikinka. Ba wai mun ce mu dinga yawo naked ba, amma mu nuna ma mutane cewa ba hujja. Sa'annan idan ya faru da na mace har ta buɗe baki ta faɗa ko namiji, kada mu fara neman dalilin da za mu karyata ta. Because idan muka fara karyata su ko kuma muna neman muna cewa ai laifinka ne, ai da kin yi kaza da baki kaza ba, da kin je wuri kaza da baki ce kaza ba, ko kuma ai da kin yi faɗa. Wani lokaci fa matan nan ba su a yin faɗa don sananin tsoro ne. Idan tsoro ya kama ka, wallahi ba za ka iya faɗa ba wani lokaci. So ya kamata mu daina karyata su, mu yarda cewa babban abu ne. Sannan idan ya faru, kada a yi shiru. Kada a yi shiru, a nema musu taimako, a kai su asibiti, a je a duba su, a yi musu taimako, a ba su shawara, a ci gaba da duba su na ɗan tsawon lokaci, a tabbata cewa komai ya yi daidai kafin a bar su su ci gaba da rayuwa. Sa'annan kuma ya kamata idan ya faru, mu al'umma gaba ɗaya mu sani cewa ba mu addu'a abin da ya faru, amma idan ya faru abin da za mu yi shi ne mu yi kokari mu kai kara, ko da waye ne ya yi a kai kara wurin hukuma. Idan abin nan ya faru, shawaran da zan bayar shi ne in lokacin da ka lura cewa an yi ma yarinya, an ma mata ko an yi ma namiji fyaɗe, kada ka canja masa kaya, kar ka canja ma mutumin kaya. Kada ka yayi wanka, a kai kara, a kai asibiti haka. Don aka share ko aka yi wanka, aka yakan zo ya yi wahala a tabbatar da cewa an yi haka. Amma idan ba a canja kaya ba, yanzu akwai abubuwa da yawa, akwai gwaje-gwajen da za a iya yi bisa ga abin da aka bari akan kaya, abin da aka bari a jikin na macen ko mijin, wanda har zai iya sawa a kama wanda ya aikata wannan abu. To bayan da an je an kai asibiti, an ɗauki wannan abun kafin mutum ya yi wanka. Yawa, sannan kuma ko da waye ne ya yi, ayi kokari akai wurin hukuma an aka kai wurin hukuma akan zauna an aka yi magana da mutumin za iya ganewa a wannan lafiyar shi kuwa ba lafiyar shi kuwa ba to sai akai shi asibiti in aka kai shi asibiti to kin gani za a iya a nema mishi taimako domin yadda na faɗa da zuwa ɗan su wanda suke yin fiya din ma su da kansu ba su da lafiya taimako suke bukata to kin ga za a iya a taimako za a iya taimake su idan suna da wani cuta ne za a iya a magance su
ya kyauta. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani committee wanda babban attorney general mai shari'a Abubakar Balami ya kaddamar da zai yi nazari akan yawaitar fyaɗe da kuma ba wa gwamnati shawarwari akan matakan hukunci da ya kamata a ɗauka duk da cewa jama'a na da mabambancin ra'ayi game da haka.
Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntun zai faru tunda sanadin sun diba wannan abu na cewa majalisa sun diba wannan abu kuma sun kawo hukunce-hukunce wanda ya kamata a yi tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa a kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma su samu miji ko kuma samu mazaje irin wa'annan ba za ka taba samu wani abu so is kaman 50-50 haka
wani a sa wani committee ko kar a sa committee ba abin nan tun kafin ka haife mu aka riga aka yi wannan law din su ne suke a penal code da su ne da suke a criminal code din ko su ya kamata a tsamo a ga cewa wannan lokacin da aka yi din ko ya riga ya wuce a da wata kila ba za a iya ganowa ba yanzu ga DNA nan ana ganewa yanzu da za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba sensitization shine a tunda za a nuna mutane cewa idan abin ne ya faru a daina rera fashi because abin nan ko state crime ne amma a matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi faɗe din na cewa shi dan kasar Najeriya ne ko shine yanzu magana kuma Najeriya tana da hakkin ta biyo mutumin nan kadi ta tabbatar cewa an hukunta wanda ya mishi wannan laifi
ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba idan har na duban wannan annobar ta bangaren ilimi ne ta ƙasa kamar fyaɗe da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da ɗaliban su ana iya kullo mishi ta umarni na musamman abinda muke cewa directive daga fadar shugaban ƙasa idan har aka ba da wannan umarnin na musamman amma ministry ta ilimi ta ƙasa shi kuma minista yana iya ba da ƙara tura wannan umarnin zuwa duk jami'o'in ƙasar da kuma manya-manyan kwalejin karatu na ƙasa domin shugabannin waɗannan jami'o'in da sauransu kuma za su ɗauki matakin da aka umarce su da su ɗauka idan har aka samu wanzuwar haka ita ce a kafa doka wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan.
Wacce aka taɓa yi wa fyaɗe ne har sau uku shekara na huɗu lokacin makwabcinmu ya lalata ni iyayena sun sani lokacin sannan shekara na 12 abokin ba ɗan abokin babana sannan kuma shekara na 15 a lokacin ina hostel a secondary school a Ogun State na biyu it was continuous ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba yana ta yi ne akai kuma duk lokacin da ya ga zan yi magana zai gaya mun zan kashe ki I'll kill you if you talk na uku ɗin kuma ina hostel na tuna ranar ban da lafiya to shi kaɗai ne a gida bai je makaranta ba kowa da kowa sun tafi makaranta an samu drip Thank you.
To anan zamu jingine wannan batu na fyade a tara mako na gaba inda zamu shiga wani babu halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin Niti a Aishatu Sule ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.